الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسي نريد شدة الشيوان الجافي من البركة مختصر زاد المعاد شيخ الدعوة الإسلامية محمد ابن عبد الوهاب a yau kwanan wata 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya dace da 17 ga watan 10 watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya a wannan darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Us-Sunnah dake kofar Nasarawa cikin birnin Kano Najeriya idan yan uwa za su iya tunawa muna magana ne akan hijira da darussan da ke cikin ta hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga Makka zuwa Madina yana cikin tafiya an yi tagamuwa da abubuwa da yawa kafin ya karasa Madina da irin shimfidar da ya yi a Madina don ya samu wato base shimfidi mai kyau don isar da sakon Allah a wata rana malai yake cewa ibnu qayyim yake cewa summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqiya inda al-aqaba fi al-mawsimi sittata nafarin min al-ansar kulluhum min al-khazraj asad ibn zurara shabir bin abdullah bin ri'ab auf ibn al-haris mundaba fu ko mun daidai fa kumna nu baye ho ne yawa mun yi nan ko sai inda suka ce ala sam'i wa ta'a fi an-nashat wal kasali wa ala an-nafaqati fi al-usri wal yusri wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sharudan da ya shimfida musu na si masa mubaya'a din kenan a lokacin da Abbas yake cewa ya gansu ya ce wadannan hadas ne yara ne ko a Madinan ma dai ba sa cikin waɗanda muka san su ba dattawa bane ba suka ce ya rasulullahi alama nubai'uk akan me zamu yi maka mubai'a annabi ya ba su sharadi za ku ji za ku bi za ku yi da'a ko kuna cikin nishadi ko kuna cikin kasala kuma za ku ciyar za ku taimaka wa addinin Allah shine annafaqa fil usri wal yusri ko kuna cikin talauci kuna cikin kunci ko kuna cikin yalwa to za ku taimaka kun yadda wa alal amri bil ma'ruf kuma za ku yi umarni da kyakkyawa sannan wan nahi anil munkar wa ala an taqumu fillahi la ta'khudukum fihi lawmata la'im za ku tsaya saboda Allah ku yi aikin Allah kuma ba ku jin tsoron zargin mai zargi kada zargin mai zargi ya sa ku canja addini yace wa ala an tansuruni idza qadimtu alaikum annabi yace ku yi alƙawari idan nazo garin ku Madina tunda wani a Makka ne ko suka hadu da shi yace in nazo garin ku Madina za ku taimake ni za ku agaza mun ala tansuruni idza qadimtu alaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum kuma za ku bani kariya da abinda kuke bawa kawo kanku kariya wa azwa jakum da kuma matanku abna'akum da ya'yanku wa lakumul janna ni kuma na muku alƙawarin gidan aljanna wadannan su ne sharuɗan da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya shimfida wa mutanen Madina a lokacin da suka yi masa mubaya'a ya ce musu ga abinda suka yi kuma suka ce za su yadda sun yadda wannan yana nuna mana in kun lura ya koyan uwana duk wani mai da'awa yana buƙatar taimako duk wani mai da'awa yana buƙatar taimako yanzu kaga wannan annabin Allah ne ya aiko shi kuma ya alƙawarin zai taimake shi na'am ya san da taimakon Allah a tattare da shi da agajin Allah a tattare da shi amma ka duba duk da haka sai da yace za mu yi aiki tare da ku ala an tansuruni idza qadimtu alaikum za ku taimaka min in nazo ashe wannan yana nuna mai da'awa yana buƙatar taimako yana buƙatar matafiya abokanin tafiya almajirai masu tsoron Allah wanda a shirye suke su taimaka wa da'awa kuma wannan yana nuna cewa su din mabiya dole su ji a ransu dole su taimaki tafiyar a dama da kuɗi ba su zama wani abu mai kwada kan mutum ba ballantana a yanzu yawanci abubuwa dole da kuɗi ake yin su da lokaci ake yin su da tunani ake yin su da dama da ake barwa ake so dole ne idan ana yin tafiya a ji cewa addini yana iya buƙatar tallafi da agaji kuma mutum ya ji hisradi cewa zai bada dukkan gudunmuwar da aka buƙaci ya bayar wani kuɗi zai bayar shine abin da zai iya yi wani kuma lokaci ne zai bayar zai bada time ɗinsa zai bada lokacinsa wani kuma tunaninsa zai bayar wani kuma ƙarfinsa zai bayar wani kuma ƙwarewarsa da fasaharsa da basirarsa zai bayar kowa fa kullu ne amalu ala shakilati amma a yi kasance ana wani yanayin da za a yi ta da'awa ana ta karantarwa mutane ba su taimakon addinin to kaga wannan tafiyar ba za a je ko ina ba dole a samu wasu su ba da kuɗi a gina masallatai wasu su ba da kuɗi a ɗauki nauyin da'awa da za a rinka karantar da mutane a cikin gida da waje wasu su ɗauki nauyin marayu su rinka ciyar da su suna taimaka musu don shi ma yana cikin da'awa wasu ɗauki nauyin ɗalibai na ilimi miskinai mabuƙata wanda suke cikin hali na buƙata na rayuwa wasu kuma za ka ga lokacinsu za su bayar a yi ta zirga-zirga kowa da abin da yake bayarwa so in har annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafa mutane sharuɗa cewa za mu yi tafiya da ku ne da sharuɗin za ku taimaka mu to akwai wani mai da'awa da zai ce bai buƙatar mabiya da za su taimaka wa da'awarsa babu kowa dole yana buƙatar tallafi da agaji so wannan wajibi ne su masu da'awar su san da haka sannan kuma su mabiya su ma su san da haka dole sai mun canja tunaninmu malamai wayewa takan sa mutum ya waye ya canja tunani me canja tunani har yanzu muna analog ne akan harkar mu ta da'awa da karantarwa yanzu bari buga muku misali dangane da ayyuka na da'awa da addini da ake yi har yanzu ba mu fita daga tsarin a rinka cire hula ana zagaya ana karɓan kuɗi a hannun mutane da wannan ƙauyanci ne wallahi akwai hanyoyi da dama da za a taimaki addinin ko da ba a yi roƙo ba amma ba yanda za a yi a ƙauyancin haka za a yi ta tafiya amma inda suka ci gaba za su gaya muku ba a yi yanzu misalin ka je ƙasar Saudiya ba ka taɓa ganin an cire hula a ƙaramin masallaci ko babban masallaci ana neman taimako ba tuntunin sun wuce wannan tsarin amma kuma masallatansu da kuɗi ake gudanar da su akwai tsari na waƙafi me tsarin waƙafi shine kamar masallaci ko mu'assasa ko ta ƙungiya ta addini wani daga cikin mabiya ya samu wani abu na dukiya ya sa shi a matsayin waƙafi endowment da zai rinka kawo kuɗi ma wannan tafiyar akwai wurare da ake iya sa taimako ko ba a ce wane taimaka ka agaza ba ya sani zai je kai mana ƙananan talakawa miskinai masu ba da taro da kwabo akwai inda za su je su saka kamar misalin wani ya gina gida babban gida sai ya ce gashi ya damka wa masallacin nan a rinka sa haya abinda aka samu na haya a shekara a ga ma'aikata nawa zai wannan gidan hayan zai iya dauka na masallaci misali mai shara ana bashi 7,000 wata kila mai gadi ana bashi 10,000 wata kila mai kula da kaza ana bashi 10,000 sai a ga gaba daya albashin nasu a shekara nawa ne bai wuce 100,000 kaza ba ko 100,000 da kaza ba wannan gida da aka ba da shi na haya ko ɗaya ko biyu abinda aka samu sai a dauka sai a dauki nauyin waɗannan ba za a taba zuwa a nemi taimakon ku a ce ku ba da kuɗi za a biya mai sharan masallaci ba yanzu kaga wancan ya riga yayi aikin Allah na waƙafi din ya gama ya wuce ya tafi kuma yana ci gaba da gudana wani kuma shago zai yi wa masallaci shago ya je kasuwa ya sayi shago mai kyau ya zuba mai kaya a yi lissafi ya ce ga 100,000 kaza ko miliyan kaza wannan shagon baya cikin gadona na masallacin unguwarmu ne duk abin da aka samu lissafin da za a yi da gudanarwa in an cire kudin yara na kasuwa in an cire kudin haya sauran abin da aka samu a rinka gudanar da masallaci da shi a rinka sayan turaren da za a sa a masallaci daukan nauyin mai sharan masallaci daukan nauyin masu kulawa da masallaci hidima fentin masallaci gyara kaza na masallaci watakila ma shagon ya rinka kawo kudi da yawa har ma ya kawo kudi masu yawan da za a iya ƙara sayan wani gida a gefen masallaci a daɗa fasa masallacin shago ɗaya yanzu dan Allah masu kudinmu ba za su iya yi ba ka sa shi a cikin shagunanka da kake gudanarwa ka ce wannan na Allah ne ka ɗauki yara shagon yana ciyar da yaran yana biyan yaran wannan kudin ka yi sacrifice wannan miliyan kaza din ka ba wa Allah idan wancan unguwar wancan unguwar wancan alhajin wancan alhajin duk suna yi za a zo ana zagayawa da kula ana neman taimako mutane suna jin kunya a zo a wuce ta gabanka baka da abin da zaka bayar kana jin kunya ko a zo a zagaya wallahi wallahi a garin nan a Kano wani limamin masallaci yake ce mu yace malam wallahi tallahi wata ran an zagaya a masallacin mu na juma'a gaba daya naira 300 ake samu Juma'at Mosque yace akwai ranar da aka samu 1,500 sai da yan committee suka zo suka yi wa juna murna an zagaya a juma'a a Kano fa in naga dama sai in faɗi sunan masallacin da unguwar masallacin kaga wannan ya nuna cewa subhanallah bai ba amma kuma attajirai masu hali masu kuɗi da suke gurin ba za su lissafu ba ana yi waƙafi ko a sai motar haya duba dan babur din a daidai sahu in sabo ne 800 zauna abu 900 idan sakon ne 500 600 400 da wani abu yanzu wani ba zai iya shahada ba ya sai wa masallacin unguwarsu babur din a daidai sahu kwaya ɗaya ya ce waƙafi ne na Allah a ɗauki yaro cikin yaran masallacin ko yan agaji cikin agajin masallacin a bashi ya rinka kawo balance ba haifa ces ba mallakar masallaci ne kullun zai kawo 2,000 ko 2,500 kullun a wata nawa zai tara muku 60,000 yanzu malam ai yan kananan masallaci adidi sau guda ɗaya zai iya rike su ai yanzu masu kuɗin ba za su iya ba wannan adidi sau fa da yawa yanzu na garin nan ana cewa yawai da yawa yawa na matan mutanen garin ne mata sun fi inda za a zo a yi maka lissafin adidi sau a rarraba na suwaye yawanci na matan aure ne matar aure tana iya sayan guda 5-6 wallahi sun ba ai suna bugo mana waya suna fatawa ya za su fidda zakka amma a garin nan na ba ku asamin daga nan zuwa sati mai zuwa ku gaya mun masallaci nawa ne yake da mallakar adidi ta sahu kwaya ɗaya nasa kwaya ɗaya amma mutum ɗaya zai iya sayan sai ba da shi a matsayin waƙafi to zuciya ce babu kullum ƙoƙari muke mu gina kanmu amma ba mu damu mu gina addini ba so muna kira ga ƴan uwa shi karatu amfaninsa aiki da shi ba a banza annabi ya faɗi wannan ba ya ce wa ala nafaqati fil usri wal yusri za ku ciyar za ku taimaka ko kuna cikin matsi ko kuna cikin yalwa ya musu tarbiya akan tafi yaki aje jihadi guzurin mutane ya kare wancan sahabin guzurin sa ya kare abinci babu wannan nasa ya kare guzurin abinci babu kasan ya annabi yake sai ya ce kowa ya kawo guzurin sa gaba daya a shimfida tsumma kowa yazo ya juye abin da yake da shi kowa yazo ya juye komai da komai nasa sai annabi ya ce a irga mutane nawa ne mutum 100 kaza ne sai ya ce a kasafta shi kowa yazo ya dauka duba isar duba isar duba taimakawa juna a haka ya gina su suka gina akan kishin su taimaki kansu taimaki yan uwansu sahabi zai shiga kasuwa ya je kama yin dako wannan dakon dai da kake gani dakon nan da ka rena shi sahabbai da yawa sun yi dako su samu abin da za su ci sahabbai da yawa sun yi dako su dauki kaya humlan a gadan bayan su don su samu kudin za su tara su biya zakka sahabbai da yawa sun yi dako suka yi aure wani yace yana kishin Allah ya hore masa kudin da zai bada zakka bai da kudin yace zai je ta dako sai ya tara nisabin zakka kuma wallahi sai da ya tara kuma sai da ya bayar me yasa ya damu da zakkar wai shi so yake a ce yau shi yake bayarwa ga account na banki na masallaci masallaci ya bude account a rubuta account number a masallaci a bashi yanzu lokaci ne na transfer mutum da ya zo karatu yana zaune ba sai an ce taimaka ba kawai zai duba account number na masallacin su ya sani in sha iska ya tura musu 5000 10000 20000 30000 in yaga ya samu riba mai yawa a kasuwa mai hankali mai rabo in yaga ya samu alheri a kasuwa bai manta da masallacin sa wallahi ya dan tura wani abu ya bayar waɗannan abubuwan da kuke bayarwa kanana kanana da kuke rena ko shi dan yake hana ku bayar su ne za su cece ku a kiyama wallahi nake gaya muku mun je wa'azi Ghana sun burge ni tsarin da suke na neman taimako idan suka zo neman taimako suna buƙatar wani kuɗi za su yi wani abu to kawai daman kuɗin za su faɗa su ce kafin a tashi a wa'azin nan sai an tara su za a bada minti 10 minti 15 malami zai zo ya jawo ayoyi da hadisai da suke magana akan taimakawa sai ce to yanzu muna son mu samu mutum 50 da kowane guda ɗaya daga cikin su zai bada 1,100 50 muke so wancan ya kawo daga 1,100 kar ba ma san ƙasa da 1,100 ana tai ana kawowa ana tai ana kawowa ana tai ana kawowa wallahi sai ga sun samu 50 din sai ce to yanzu kuma muna buƙatar wasu mutane 50 da za su bada 500 su ma 'yan 500 sai su fito yanzu muna buƙatar mutane 100 da za su bada 200 yanzu muna buƙatar mutane 500 da za su bada naira 100 yanzu muna buƙatar 1,000 da muke son su bada mana naira 50-50 ko naira 20-20 wallahi malam kafin su tashi sun tara kuɗin nan kuma wallahi ka zaga sai ka ga yaro ƙarami ya taho yana sauri ya zo ya sa kuɗin sa a wajen taimako sai ka ga tsoho ya taho da ƙirƙe yunkurawa kuma sai su ce ba za ka miƙo ba ka tawo ka zo ka ba wa Allah da kanka kafin su tashi za su haɗa wannan kuɗin amma suna ganin mu suna sha'awan mu suna jin ana ambatan mu a Najeriya ana kaza ana kaza mu me muke yi wa Allah su hatta talaka miskini da bai da komai akwai kuɗin da zai bayar kai ku yanzu idan an zo an nemi taimako kawai sai ka rinka duba alajiwa ne alajiwa ne wanda ba daidai bane ba daidai bane idan an nemi a taimaka baka da kuɗi a aljihunka kana da ɗan canji ne ɗauki naira 10 nan ka ɗauka ka bayar ka ce Allah ka ninninka min ita billahi alazimu zai ninka maka to idan ruwa ta yawa addini to zartuwa yake wulakantuwa yake kuma na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ku yi haƙuri wannan da'awar da kuke ganin ta ba wai karatu a littafi ne kaɗai da'awa ba wallahi ba karatu a littafi ne ba aiki da taimakon mutane kaga ighasa tallafa wa mutane agaza wa mutane wallahi babbar da'awa ce wani lokacin wallahi ta fi ka buɗe littafi ka karanta wani ka bashi abin da zai ci, ka bashi abin da zai sha, yafi ka bashi aya da hadisi ya ji, sai yafi yadda da kai, yafi gamsuwa da kai. To yau ina zamu samu abin da zamu ba mutane, zamu ba mutane su ci su sha, mu musu sutura, mu musu kaza, mu musu kaza. Muna zaune a garin nan muna matsayin musulmi, muna da iko, muna da wadata, muna da rufin asiri, amma wanda suka fi bawa kowa taimako a cikin gidajenmu na kurkuku a wannan jihar Kirista ne. Amma mu muke da manya-manyan motoci, muna da manya-manyan gidaje, muna da jajayen mata, muna da manya-manyan shaguna, muna da harkoki, muna da kaza, muna da mall-mall. Amma wanda suka fi kowa ba da taimako a gidajen kurkuku, physical taimako, bohol, kujerun zama, hatta taburma, wallahi Kirista yanzu suna ba da taburman sallah wa musulmi na kurkuku. In ka je duk sunansu za ka rinka gani a ciki. Ziyara ku ta asibitoci dama sun karɓe, duk sundan duniya churches ɗin nan sun raba kawo kansu suna bin asibitocinmu, suna kai musu taimako, suna kai musu agaji duk sunday ta duniya. Wani masallaci ne yake da wani alkawari na musamman duk watan duniya, wata bance sati ba, da yana da abin da yake tarawa daga masallata yana kaiwa asibitin garinsu ko wani abu makamancin wannan. Kun ɗauka addinin nan za a yi shi ne a haka? Bai zai yiwu ba. Dole sai ka cire ka bayar, dole ne. So ya kamata musulmi mu gane cewa sharadi da annabi ya kafa wa lansarawa mutanen Madina, to su taimaka. Allah ya ce ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ana ta kiranku ku zo ku ciyar saboda Allah. Wa minkum man yabkhal, daga cikinku akwai mai rowa, a cikinku akwai masu rowa. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, wanda ya rowa yayi wa kansa rowa ne. Wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara, Allah shi mawadaci ne, ku ne talakawa. Annabi ya ce kullum mala'iku suna addu'a, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah ka bawa mai ciyarwa ka maye masa. Wa a'ti mumsikan talafa, wanda duk yake rikewa baya bayarwa ka dora masa rashi. Na sha fada ina mai mutane duk satin duniya zamu zo masallacin nan muyi karatu, amma masallacin nan ana share shi, amma ana sa masa turaren wuta, amma akwai inji a masallacin nan, amma yana shan mai. Bai kamata mu rinka tambayan kanmu ba daga ina masallacin nan yake samun kuɗi, waye ya bada kuɗin man da za a zuba yanzu ayi karatu, waye bayar? Ba za mu tambaye kanmu ba? Yanzu mun yi wa kanmu adalci, kullun sai dai mu zo mu cika masallaci mu yi sallah mu tashi mu tafi. Mutum bai zai dauki ne taimako ya bawa masallaci ba dan a ci gaba da gudanar da shi? Ba mu yi wa kanmu adalci ba, ba mu taimaki kanmu ba. To wannan haka za ka karaɗe shi ga baki ɗaya, unguwanninmu da masallatanmu da garurukanmu ga baki ɗaya. Fatana Allah ya sa musulmi su gane a duk inda suke, ku bayar, Allah zai baya muku, zai ba ku. Sannan za a yi umarni da kyakkyawa, wa nahy anil munkar, a yi hani a kan munkari. Duk inda aga ɓarna a hana. Annabi ya ce daga ƙarshe dai za ku bani kariya da abin da za ku ba wa kanku da matanku kariya. Wannan ma yana nuna ashe mai da'awa yana buƙatar kariya. Me yasa annabi ya ce a ba shi kariya? Saboda sharrin ɗan adam da makirci da ƙulle-ƙulle na mutum. Ina so in shaida muku wani abu, ku sani cewa duk lokacin da kuka ce gaskiya za ku yi, to wallahi kuna ɗauke da jarrabawa. Kuma duk wanda ya ce wai shi gaskiya zai faɗa ko zai karanta da gaskiya, to wallahi yana cikin ibtila'i, yana cikin jarabawa, kuma yana buƙatar kulawa, yana buƙatar kariya. Kuma faɗin gaskiya da mu'amala da gaskiya da kiran mutane a gaya musu gaskiya akan addininsu da rayuwarsu da siyasarsu da kasuwancinsu da auratayyarsu da zamantakewarsu, wallahi kar ku ɗauka abu ne mai sauƙi, abu ne da yake da mugun wahala, kuma a cike yake da haɗari. Akwai mutanen da Allah ya yi su kawai su ba sa so mutane su shiryu, shaidanun cikinmu kenan. in dai za a samar da shari'a mutane su waye su rinka yi wa Allah bauta to su ba sa so sam suna bakin ciki ba su goyen bayan haka ba su kuma yadda ba to ya za su yi za su hana fadan gaskiyar nan lokacin da suka ga ana musulunci an waye to lokacin sai su ga su matsala ce da su kuma da zarar an fadi wani laifi ko wani mai laifi ko yayi laifi to sai su je da su ake kuma wannan abin sai idame su a lokacin ba su da wani abokin gaba na kawo ka a yanka shi irin wannan mai fadan gaskiyar ko da ku bai kira sunan su ba yana daga cikin lalacewa na zamani da fitina da ake ciki shine kyamar gaskiya mutum shi bai zai yi gaskiya ba kuma bai zai bari a faɗi gaskiya ba kuma zai yi faɗa da mai faɗan gaskiya wannan shine yanayin da ake ciki kuma duk wanda ya samu dama in zai iya shi ba mai gaskiya bane in zai iya kawar da mai gaskiya to zai kawar da shi wannan ta sa annabi tunda ya san ya dauko gabarar faɗan gaskiya yace wa sahabbai ku yi alƙawarin za ku bani kariya da abinda kuke bawa matanku da rayukanku kariya kun yadda suka ce mun yadda to yanzu mu idan muka duba wani tanadi muka yi na bawa malamanmu kariya don Allah wani tanadi muka yi idan har mun yadda suna kan gabara ta hadari ana neman rayuwarsu ana neman mutuncinsu ana neman kimarsu to mu wani shiri muka yi na kare su don mu kare da'awar da suke kai misali ɗaya nake so na buga muku ko biyu yanzu a ƙasar nan daga cikin abin da aka sa gaba ake so a yi nasara a kansa mutanen banza shine a zubar da mutuncin masu mutunci wannan wata ajanda ce mai zaman kanta yaya za mu wulakantar da yaya za mu tozartar da masu mutunci su tozarta daga cikin masu mutuncin nan kuma akwai malaman addini su ne lamba ɗaya bincike ya tabbatar da babu mutanen da ake sauraron su cikin natsuwa da kwanciyar hankali da yarda da amintuwa irin malaman addini wanda Allah ya tsare musu darajarsu da kimansu a idon mutanensu ba wanda suka ja kansu a ƙasa ba ko suka tozartar da kansu ba addini yana da daraja yana da kima a ƙasar nan da haka wasu kuma yanzu sun ɗauki layin yaya za su zubar da kimar malaman addinin a wayi gari ba wani mai kima kowa ya zama mutumin banza wallahi ina shaida muku ko wani abu ne na ƙasa da ya rikice ya je ya dawo aka rasa yadda za a yi a ƙarshe dai sai an nemi malamai an ce ku taimaka wallahi amma su ne ba su da albashi a federal government ba su da albashi a federal government kuma an tashi yanka tsaya kuma sai a yanka ta a kansu amma in ta rikice ta lalace rikici ne yaƙi ne faɗa ne zubar da jini ne sai ka ji ana kiran malamai ana cewa ku faɗakar da mutane ku ja hankalinsu ku ce su yi kaza su daina kaza suna faɗa bindiga a hannunsu suna da soja suna da ɗan sanda suna da immigration suna da waye amma wallahi malam ba za su iya controlling ɗin mutanen ba kamar yadda malamai suke controlling ɗinsu saboda shi malami idan yana magana abin da ake tunani saƙon Allah ne yake faɗa don haka tawa'iyyan shi wanda yake saurarensa yana saurarensa ne don ya gaya masa abin da Allah yake so ba wai shaksiyarsa yake dubawa ba shi kuma ya yarda ba zai faɗi san ransa da san zuciyarsa ba zai gaya mutane abin da Allah yake so zai kuma gaya mutane abin da Allah baya so don haka mutane sun yarda a gaya musu abin da Allah yake so abin da Allah baya so su yi masa biyayya amma in dan ta wani ne da yake shugabantansu ko mutuwa zai yi ba za su bi shi ba kuma in ma kashe su zai ba za su bi shi ba to akwai agenda wannan ta zubar da mutunci masu mutunci ta hanyar mata. Wallahi malam akan iya shiryawa mutun gadan zare da mata, malami mai da'awa mai karantarwa, musamman yanzu lokacin da ake harkar dauke dauken hotuna da recordings na sautukan mutane. Na sha fada ina maimaitawa, wallahi duk wanda yake magana ko a waya ko a WhatsApp ko na abu ya kama bakinsa a wannan zamani, saboda yanzu lokaci ne kawai na a recording din mai ka fada kawai don a zubar da mutuncinka. Za a iya shirya maka wata gadar zare da wata mace makira ta nuna maka soyayya ko kauna ko wani makamancin wannan, ka yaudaru ta fara maka maganganu na wasanni, kana dauka daga kai sai ita ne, watakila hands free ta saka baka sani ba, suna daukan sauti suna daukan komai, in ta rena kama za ta iya maka video call. Wallahi suna tara wannan data din, sai wata rana wani abu ya faru put sai su sake shi. Dan me? Saboda kai din dai in an gama zubar da mutuncinka to kai an gama da kai, zancen ka ya kare, kawai ka shiga makabartar tarihi sai wani kuma, ko a ce mace sai ta ce lalle sai ta zo ta ganka, lalle wurin ka za ta zo, akan me alaka ita kawai zuwa za ta, in ta zo zuwan nan baka san irin shigan da za ta yi ba, ko baka san da abu me za ta hori shi ba, ko baka san me za ta faɗa ba, ta nemi sai ta keɓance da kai. Wani malami yake ga mai ce a ni yanzu tunda na gane suna kira na da sun ce sai sun zo, duk wacce ta matsa za ta zo, sai in ba ta lambar uwar gidana je ki gurin Hajiya duk bayani ke mata, in na dawo za ta gaya mu. Ba bayani ake so ba, wallahi kuwa kuma haka din yana da kyau, ka ba ta lambar uwar gidanka je kike mata bayani, fatawane wane ne mai kike so yi mata bayani, yar uwar ki ce mace zaki fi sakewa, a wallahi ni malam kai nake son gani, a a kun ga wannan gabar. To mu yi wa junanmu nasiha, kaga sako na WhatsApp din da ake turawa, kai wata malam wata fa da turo wani malami fa mai wa'azi ta tura masa, tace masa ni fa ashirye nake in baka duk abin da kake so a jikina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fitina yaya kaji amsarsa kawai yanzu ake jira, suna da date din, suna da lokaci, suna da komai, da wanda za su yi tsiraici su dauki hoton kansu na tsiraici sai su tura ma, sai ga mai comment dinka. Tun daga babban malami oga kwata-kwata har malamin islamiya, wallahi bai kubuta ba. Akwai makiran mata, makirai ne kurin an dasa su ne su yi barna, saboda su zubar maka da mutuncinka a inda kake da mutunci, da kai hasarar mutunci gwanda kai hasarar jarinka gaba daya. Wallahi ga harkar siyasa shi ma wannan wata ajanda ne mai zaman kanta da ƙarfi da yaji, idan kun lura ana so a shigar da harkar malamai cikin siyasa, haka ne, ƙarfi da yaji, sai an ja su sai an cusa su, wani lokacin ayi kokarin a hada su fada a gwara su, wai tun da dai ana zaune lafiya to bari a kawo me za a kawo, a kawo tashin hankali da rudu. Kuna gani dai gashi nan zahiri yana faruwa, yan jarida kuma sun samu abin da suke so a tayama didi, eh ana ta maimaitawa, so ake a zubar da mutuncin masu mutunci. Ina maimaita muku iskatu shakhsiyat, da kazar mai shikenan, ai amfani da kai a biya bukata, in an gama ka zama kallon mangoro a jefar da kai, shi yasa a biya hankali, a biya hankali, kowa yana da ajandar sa, kowa yana da inda yake, kai ma ya kamata ka zama kana da ajandar ka, kana da manufarka, so ake ka wulakanta, idan ka wulakanta to baka da bakin da zaka ce wa mutane ku yi kaza ko kar ku yi, baka isa ka ce wallahi ba mu yadda ba, ba za mu yi ba, baka isa ba ai sun zubar da mutuncin ka ya riga ya gama zubewa ko dukiya 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 kudi suna nan hanyoyi barkate da za a keta mutuncin ka da shi da kazar me ka nuna kwadayin ka to zaka wulakanta hannun su wallahi sai sun ja ka a kasa kai ka tsaya a matsayin ka da Allah ya maka duk abin da mutane suke na halal ka samu rufin asirin ka kai amma kada ka bari su jefa ka a hanyar wulakanci da tozarta saboda za su baka wani abin da ba zai magance maka talauci ba ba wani wanda sai zo ya ce maka ya ma alƙawari zai baka abin da zai magance maka talauci babu shi su ya kamata masu mutunci su kare mutuncin su kuma kada su bude kofa ga mutanen banza su ja su a ƙasa su wulakanta su a ƙasa ilimi yana da daraja ilimi yana da amfani ilimi yana da muhimmanci yanzu wani in ya sha iska zai ce ha ga lallan malaman nan malamai su yi waye waye haka zaka yi kai dalla rabu da su kaza kaza shikenan idan malami ya zama bai da mutunci bai da kima to ban san waye za a ga kimarsa da darajarsa ba babu to daga nan ne kuma halaka da bala'i zai fada cikin mutane to ko mabiya wajibi ne ku yi kokari ku taimaki malaman ku da shawarwari ba wai a hada baki da ku a tozarta malami a wulakanta shi ko a jefa shi a ramin halaka ba kuma ku daina barin su suna shiga gurin da bai kamata su shiga ba a ba su shawara ce malam nan gurin bai dace da kai ba malam ka bar mu dai mu dai mu je mu yi malam kai ka rike wancan bangare amma nan gurin malam zai taba addini zai taba kiman mu a taimake shi a ba shi shawara dan a taimaki addinin dan a taimaki da'awar idan duka waɗannan abubuwan an yi su ba su sahu ba sai kuma a nemi ranka na'am sai a nemi ranka ƙarshen abin da za a yi shine za a shirya maka ya za a raba ka da lahira da duniya ka tafi lahira ko ka shirya ko baka shirya ba to wannan kuma idan ta zo ta ƙare da haka to mutum ya yi rayuwa mai daɗi wanda Allah ya taimake shi ya kaddara masa ba akan gadansa ya mutu ba wani ne ya kashe shi ko wani yasa aka kashe shi saboda wannan addinin akwai ciwo akwai zafi akwai firgici akwai damuwa amma sakamakon mai kyau ne dan Allah ya faɗa waɗanda aka kashe saboda Allah to ba mutuwar banza su kai ba sun yi mutuwar kirki ne kuma daman shine gaya din shine ƙarshen dai darajar da Allah zai yi wa mai da'awa shine wani ya kashe shi tunda annabawa da yawa an kashe su ai sune suka fi kowa daraja daman malamai suka ce wal uzama'u yuqtalun manyan mutane kashe su ake yi sai a kashe su idan an kashe su kuma abinda suka bari a baya kuma sai in ninka su haka sunnar rayuwa take ai addini baya tsayawa saboda an kashe wani ai in dan ka kashe wani ne saboda addininsa ko ka ce zaka kashe shi saboda addininsa ko ka tura a kashe shi saboda addininsa ko saboda da'awarsa ko saboda kaza to addinin ba zai tsaya ba shi addinin ci gaba zai ana dauke shi kuma Allah zai kawo wani ya taso yayi abin da yayi ko kuma ya ninka abin da yayi ko ma bai kashe ba zai toshe ka ba haka rayuwa take to sahabbai da sun yi wannan alƙawari sakamakon na ƙarshe gaba ɗaya shine aljanna kuma suka yadda kuma sun cika kuma yanzu duk suna gidan aljanna to sai malam ya ce fa qumna nubayyihu fa akhadha bi yadihi Asad ibn Zurara sahabbai suka ce muka tashi akan wannan sharuda muka taiwa manzon Allah mu baya muna masa chaffa ya rike hannun Asad ibn Zurara وهو اصغرهم شيني قرمن سو فقال رويدا يا اهل يثرب كوي اهنكلي يا كو متانن مدينه شيني اهل يثرب انا لم نضرب اليه اكباد المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله اي بمحو ابن هوا با مكاي تفيا مي نيسا مكا زو اند يكي با فاچي دمو منا دا غارنتي چيوا shi din annabin Allah ne. Mun yadda, mun amintu, aikakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafa, fitar da shi yau. Ikhrajahu al-yawm mufaraqatu al-arabi kafa wa anta addakum al-asyuf fa imma antum tasbirun ala dhalika fakhuduhu wa ajrukum ala Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum khifa fadharuhu fa huwa a'dharu lakum inda Allah qalu amit anna yadak fa wallahi la nadri فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة نبياني يندأك مبايعة دينك ينا سكة سكة تاشي سنة مسا مبايعة سنة مسا شبا سعد بن زرارة نيريك هننشي شيني كرمي أجكنسو yake lallashin mutanen Madina yana cewa su bi hankali kuma yake tabbatarwa cewa lalle masu tafiya sun yi tafiya ne sun zo wajen annabi dan sun san shi annabi ne fitar da shi yau daga inda yake to kamar wato rabuwa ne da Larabawa gabaki daya kuma kokarin taba annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci to wani abu ne da zai sa sai an fafata an daga takwabi sannan kuma duk wanda ya yadda ya bi shi to dole ya bashi kariya koda za a daga takwabi dan a kare shi ku yi hakuri ku bi shi akan haka ku tawakkali ga Allah ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladan ku yana nan ga Allah in kuma kuna jin tsoro takhafuna min anfusikum khifa to ku kyale shi tunda tsoro kuke ji ku kyale shi wannan shefu muku hanzari a wajen Allah suka ce ba mu hannu ba mu daga hannunka sake shi ka gani ba mu guri amit anna yadak ce wallahi ba za mu bar mu bayan nan ba yau sai mun yi masa mu bayan mun yadda da wannan sharuɗan gaba daya wala nasqiluha ba za mu bar wannan mu bayar ba ba za mu dage ta ba suka ce muka tashi mutun ɗaya bayan ɗaya muna zuwa muna damƙa hannunmu ga annabi yana damƙewa muna mu bayan da shi a bisa wannan sharadi shi kuma duk wanda ya masa mu bayan sai ya ce da shi na maka alƙawarin aljanna indai ka bi ni akan wannan Allahu akbar wannan hadisi Imam Muhammad da Imam Al-Hakim suka rawaito shi riwayar Jabir ibn Abdullah an gama wannan a Makka akai haka sun mansarafu ila Madina sai suka tafi Madina kar ku manta na gaya muku a tarihi a da an musu barazana a Madina cewa Yahudu suka ce da su wani yana nan zai bayyana wani annabi za mu zo mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku ko mutanen Madina al-Aws wal-Khazraj suka yi fit suka fita suka je Makka suka tarar da annabi suka gane shi ne to kafin Yahudun a ƙarya dan fa ƙarya suke ba yadda za su haɗa kai da annabi su imani sai dai haɗa kai na baki kafin Yahudun sai suka riga Yahudun suka yi imani da annabi kuma ka duba sharuɗan da ya kafa musu wannan fa kafin ya zo Madina ne suka ce sun yadda dan haka kafin annabi ya hijira ya koma Madina ma yana da kwanciyar hankali akan yana da masu kishin sa wanda suka yi alƙawarin za su taimake shi alaihi salatu wassalam suka tafi Madina annabi bai kyale su ba sai dai muskaranci wa ba asama'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu umm maktum ya hada su tare da ladanin sa Abdullahi ibnu umm maktum malami ne masanin alqur'ani da Mus'ab ibn Umair yaro matashi da yake ganiyar ilimi da gata da imani ga Qur'ani a bakinsa ba magana annabi ya ce ku tashi ku bi su ku je ku karantar da mutane al-Qur'ani suka bi waɗannan mutane na Madina da suka yi wancan mubaya'a suka yi alƙawari wa annabi Abdullahi ibn Umm Maktum da shi da Musab ibn Umair suka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shawarar da ya bayar yace ku je ku koya musu Qur'ani ka duba wallan da'awa duba kishin musulunci babban abin da annabi yace ku je ku koya musu Qur'ani Qur'ani mallan shine tushen ilimi sas shine tushen karatu duk wani mai da'awa da bai mai da hankali akan Qur'ani ba to da sauran a cikin da'awarsa kuma duk abin da za ku yi na gina unguwarku ko gina masallacinku ko gina mu'assasarku ko ƙungiyarku ku tabbatar kun samar da tahfizul Qur'an hadda al-Qur'ani kulawa da al-Qur'ani da shine za ku samu nasara in kuka sa wa yaranku Qur'ani tun farko to ba za su juyu da wasa ba amma duk yaran da kuka kuskura kuka bar kwakwalwarsa ta zama empty ba ku sa mata Qur'ani ba yana yaro to za a rigaye ku a zuba masa wata tsiyar a cikin kwakwalwar izo iyake ku shine sirrin ayi ta gina makarantun Qur'ani a kula da makarantun Qur'ani duk islamiya a sa Qur'ani shine aqidar mutahallis sunna da da'awar mu yanzu kun ga Abdullahi ibn Umm Maktum a hijira ne waɗannan kafin annabi ya je da Musab ibn Umair annabi ya ce ku tashi ku bi su ku je Madina ku je ku koya musu Qur'ani kuma wallahi Qur'anin suke koya musu mun hadu da wani dalibi daga Ingila yake yana zama a wannan kasashen na Turawa yace mallam ai abun sai an yi da gaske yace me faru yace kai ai mutanen nan sun gama da muwaki yace wallahi yaran mu suna kanana sun gama tsara musu syllabus me za su cusa musu in kai wasa danka musulmi ne zai tashi wallahi baya musulunci wanda suke zama a wannan kasashe na Europe suna jin muwaki yace mallan tsarin ne ba zai taku ba dole sai an koya wa yaron ka barna tun yana nasari abubuwa da darussa da za a ciccusa masa wanda zai a contrary to Islam kuma dole ne kai yaro makaranta dole ka kai shi kuma dole a koya masa wannan yaron ka duk inda ya shekara 10 suna cusa masa wannan abun wallahi mallan in ya girma ba lalle ka iya controlling din sa ba ce yanzu dabarar da muke yi sai mu dauko yaran mu da sun daga shekara 7 8 ko shekara 6 sai mu samu wasu makarantu masu kyau a Najeriya da ake bodin sai mu turo su su zo su tahaddace alqur'ani kafin shekara 10 sun haddace qur'ani su koma mana suna yin boko suna yin qur'ani su koma sun haddace qur'ani sai mu sa su a makarantu zai ci gaba mun san mun gama musu yanzu wallahi mallan cin albarkar da Allah yi wa Najeriya kun ga haka da kuke ganin mu a banza-banza da yawa akwai ƴaƴan da ake dauko su daga Turai kun ga mu yanzu buri muke mu debi ƴaƴan mu kai Turai ko to yanzu musulmin can din buri suke su debo ƴaƴan su daga can su kawo su makarantun mu na tahfiz musamman boarding schools wanda aka gina su masu tsari akwai manya-manyan makarantu masu kyau yanzu da aka gina a Najeriya masha Allah tabarakallah ana yin bodin yara suna hadda Qur'ani abun zai baka mamaki mallan turo ƴaƴan suke suna hadda Qur'ani mutum ya yadda ya bar dan sa shekara 5 6 7 8 9 10 don ya samu Qur'ani ya iya larabci mallan amma mu kuma yanzu ne muke hankoran bari mu debe su daga nan din basu yi fa Qur'anin ba basu yi karatun musulunci ba suka nuna mu kuma mu kai musu can su kuma suna debo saboda sun fi mu sanin hadarin abu rayuwa ce ta ibahiyya rayuwar turai rayuwa ce ta komai halal rayuwa ce ta yanci mallam wani mutum ya bugo min waya yana kawo karan matarsa matar ce mai ta kawo karan ma yana ban labari yadda suke rayuwa ce mallam mallam ka san nan sai dai hakuri nace me faru yace ai mallam mace mulkin da take tafi gwamnatin garin ku Allah yace wallahi mallam ga matata nan kana tana gani wallahi mallam duka na take mallam wallahi yace wallahi mallam idan nayi mata ba daidai ba duka buku idan na kuskura na daga hannu na dake ta na rama in ta kai ni kara wato zan dauro na fitar hankali yace kuma in ta tashi mun wulakanci sai ta bi ni na fito tana ihu ayya 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 in ce dan Allah ki hakuri dan Allah mu je gida dan Allah ki hakuri saboda in dan sanda ya tsaya a can Bature ya ga mace ta zo tana ihu akan ka tana wannan in suka kama ka wayo zaka ji jiki mace tana da oda da doka da karfi a tattare da ita fiye da yadda ke tsammani shi sa yace majority matan musulmai na mu ita ne za ta ce kawai ga yadda zaka yi kuma dole ka yadda da yawan su fa wasu fa albashin su ita take kasafta albashin da yayi wata shi zai je yini yana aiki amma yana aiki zai kawo mata ita za ta rubuta za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in ta ga dama ta dan bar masa dan wani abu na kashewa in ta ga dama ta hana shi Allah soyi rayuwa ce ta kafirci malam tsagwaranta ba mutunci namijin mutum karfin da Allah ya bashi da Qur'ani ya bashi da sunna ta bashi a gidansa su babu wannan daman ka sallame ta kuma daman kai zaka dauke jakarka da kayanka kawai ka bar mata gidan warai kuwa kana sakin mace to gida daman nata ne kuma aure in zaka kara na tambaye shi nace a to kai da wannan Qur'anin da wannan wannan wulakancin da take maka ka kara aure mai yace malam aure yace ai sai ta yadda yace wallahi sai dai a boye ka duba malam ga dan uwa yace ya dawo Najeriya ya samu yanci ai malam dazu nake gaya wa wani nace masa kaga Najeriya ne kake ganinta wallahi a duniya kafin ka samu kasa wato mai dadin rayuwa ku yi hakuri da wannan kalmar tawa a yau wallahi malam in ka kwatanta da dokoki da tsanantawa mutane da ake yi Allah wallahi zaka dade kawai dai malam Nura yace sai dai yunwa da take ta bin mu kawai amma yanci da dadin rayuwa da waye wallahi zaka yi mamaki yanzu wasu kasashen da ke gani ko nan Niger baka isa fita yawo fa babu katin dan kasa ba aljihunka yanda ka san bare haka suke suna ji na suna kallo na ko ina mutu yana yawo da kati karce kana tsaya wa dan sanda abinda zai tambaye ka karce gashi ya san ga ka haka yake a Saudiya haka yake a Misra haka yake a Kuwait haka yake a America haka kowa yana da wallet aljihunsa ID card ne katin wuta ne katin dan kasa ne katin menene haka zaka yi ta yawo da su mu ko fa daga nan har Lagos ko ina ma eh abar ma an kaje an ce kai ina ID ka kai dalla na manta ba duk yin wuce dalla dadin rayuwa a Najeriya MT kuma sai a ce to Allah bai bismillah wuce in umra kaje komi sai ka ta yawo da passport dinka saboda wallahi za a yi ana kama ka gargame ka za a yi kurkuku za a kai ka mota in ka zo kana gudu kai high speed ka wuce abinda suke so akwai camera kawai ba wani bata lokaci sai dai ka ji pass a gaban gilas dinka camera ta yi flashing dinka pass ashe ba kai tai ba lambar ka ta dauka kana zuwa kofar gidanka gobe GB sai ka ga wata takarda da wata tara ta wajen dala kaza za a ce ko ka je ka biya ko kuma za a kwace lasin dinka ko a saka a kurkuku ruwa sai sun biya guta kai ku yanzu rikici kake da yan nefa har jifan su kake jifan shedan ake musu kuma dole su tafi kuma gobe su dawo Allah nake gaya muku akwai fa dadi a Najeriya daidai gwargwado idan an kwatanta da dokoki da ake tsanantawa mutane a wasu wurare Allah nake gaya muku ko nan Kamaru wa'azi wata rana wa'azi muka je Kamaru kasar Kamaru wa'azi muka je na baro za mu fito a masauki na sai na baro passport dina da dan ID card dina da nan tabu duk yanzu kaga shagwabar da muke a nan Najeriya wallahi malam in zan shiga ko Ghana ko Kamaru ko Chad ko wata kasa dole sai na dauki ID card sai na dauki kaza sai mun tafi da shi dole saboda su suna bin doka mu ko nan fa lafiya kalau road safety zai iya tsare kama ko wani jami'in tsaro ina takardunka sai ka ce ni ne takardun ban da su kaga doka ce ka karya amma kuma saboda simplicity wani bangaren sai ya ce wuce alaji saboda yana tsoran zaka iya masa sharri kaje ka raba shi da wannan kujerar tasa gaba daya da muka zo ana ta tambaya ana tambaya wallahi malam baka da wannan katin malam wulakancin da zaka sha zaka yi mamaki wani dan sanda ya ce kai a kasan ku haka kuke yi nace ranka yadda ba haka muke yi ba to dole ka masa da'a baki ne kuma dan uwanka nace ka Allah jikan Najeriya akwai dadi wallahi daga Lagos zaka dauka malam ka buga hanya kai ta tafiya har Yola wallahi ba ID card ba komai to kun ga in muna cikin wahala to akwai sauki cikin wasu abubuwa ba wai goyen bayan karye dokan nake yi ba ina so mu gane damar da Ubangiji ya bamu akan wasu abu haka akan harkar addini haka akan harkar kaza harkar kaza harkar kaza yanzu wannan wa'azin da nake yi anan kamar yanzu kace yanzu misali a kasar Saudiya ko a Saudiya ne ba lalle ne malami ya samu wannan mutanen yana tara su yana musu wannan karatun ba kaga da cin Qur'ani ya sauka ko kaga cin hadisi ya sauka ko to ballantana maganar kasar Turawa kam dabbi ina ai malam ba me ba kasashe masu dadin yin addini irin Afirka ina ga ya muku duk duniya ba inda ake bautawa Allah da dadi da yanci da jin dadi billahi azimu irin Afirka wallahi hatta Saudiya din akwai Makka akwai Madina amma ina ga ya muku akwai su takuran da mutum ba zai iya yin wani abin na addini ba bai isa ba in ne ta ba ku bayanin falalan Najeriya sai mu kai asubahi wallahi da aka yi wa mu wasu kishin ƙasa ne insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.